بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa masu albarka, ina mana barka da wannan yammaci na ranar Juma'a 17 ga watan Rajab shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin 17 ga watan Janairu na 2025 daga wannan masallaci na MIN ko da ke nan wato birnin Yamai, inda muke daura ta wato ilimin aqida a cikin wannan littafi mai suna Manzumatur Ra'iyya ta wato Malam Abul Qasim Az-Zanjani, ubangiji Allah ya gafarta masa. Al-Imamu Az-Zanjani ya rasu shekara 471 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam. Za mu tashi kai tsaye inda yake cewa a baiti na uku, wa kun muqinan anna wa kullu mukallafin umirna bi qafwi al-haqqi wal akhdhi bil hadar wa hukima fina fima bainana qawlu malikin qadimin halimin alimil ghaibi muqtadir sami'in basirin wahidin mutakallimin muridin lima yajri alal khalqi min qadar. Ya mun ji zancen shi game da cewa ayi ruku da alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da lazumta shiriyar magabata na kwarai, inda yace tadabbar kalamullah wa atamijil khabar wa da anka ra'yan la yulaimuhu athar, yace wa nahjal huda, wanda muka ce wannan akwai ishtigal a ciki ko falzamu waqtadi bil ula hum shahidut tanzila allaka tanjabir, sai ce wa kun muqinan, ka zama mai hakikan cewa mai yaqini akan abinda ake karantawa, akan abinda kake ji a cikin alqur'ani. Wa kun muqinan, ka kasance mai gasgatawa anna cewa mu wa kullu mukallafin, da duk wani wanda yake baligi shine mukallaf, umirna, ka hakikanta cewa an umarce mu bi qafwil haqqi, cewa mu bi ta farkin gaskiya, wal akhdhi bil hadar, ko mu yi taka tsantsan a cikin duk abin da zamu, wa hukima fima bainana qawlu malikin, sannan kuma an sanya zancen da zai zama mai raba gaddama tsakankaninmu qawlu malikin, zancen ubangiji mamallaki, qadimin, wato wanda daga cikin abin da ake siffanta shi da shi akwai qadim, halimin, sannan kuma ana siffanta shi da al-halim, alimin ana siffanta shi da alimul alimul ghaibi muqtadir, wanda yake mai iko akan komai, sami'in basirin, ana kuma siffanta shi da siffa na as-sam'u wal basru wahidin, wanda yake guda ɗaya tilo, mutakallim shi ma ikhbari ne anillah, muridin lima yajri alal khalqi min qadar, wanda yake shike da wato irada akan abin da yake gudana akan halittu na kaddara. To dan muka lura a cikin wannan baitu ci guda uku ya ambaci wato wasu daga cikin suraye da sifofin Allah madaukakin sarki, yace lalle ka zama mai sakankancewa akan abin da ake fadi na cewa Allah madaukakin sarki ya umarce mu da bin tafarkin gaskiya, da kuma taka tsantsan da duk wani tafarki wanda ba wannan ba, nisantarsa da guje masa, kuma an daura mana cewa mu bi zancen ubangiji shine qawlu malikin, malik anan daga cikin surayen Allah, kamar yadda yake malik yawmiddin, malikal mulki tutil mulka man tasha, qadim, sannan kuma ya kawo wannan lafazi wanda lafazi ne da akwai tattaunawa a kansa ta fuskar tabbatarsa, zance mafi inganci baya cikin sifofin Allah madaukakin sarki da suka tabbata a kira shi da qadim, domin qadim yana nufin wani abu wanda ya dade saboda akwai wani sabo da ya zo, kamar yadda Allah yake cewa wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim, kuma shi wata an kaddara mishi wasu masaukai har ya koma kamar dan siririn zirin nan na baya. To da haka in an ce qadim zai zama wato wani abu ne wanda nisbiyyan ne, amma abin da yake sunan Allah shine huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin. So da haka baya cikin sunayen Allah, shi ma ya kawo shi ne a nan ta fuskar bayani. Halim, Allah kuma wanda yake da siffa ta kasancewa shi halim, inna Allaha ghafurun halim. Al-hilmu yana nufin wato wani abu ne ƙari akan gamagarin haƙuri. Duk da a cikin sunayen Allah akwai sabbar, akwai sabur, kuma akwai halim, ma'anarsa shi ne wato Allah yana da ƙarfin ɗaukan mataki akan duk wanda ya yi mishi ba daidai ba, amma kuma Allah yana da haƙuri da juriyar ya ƙyale ka ko ya baka damar tuba, ko kuma ya bakka har ya kama ka lokacin da kamun in ya maka zai zama akhdhu azizin ne muqtadir. Wato inna rabbaka labil mirsad shine ma'anan halim. A iya cewa watakila da Hausa a ce Allah yana da dangana ko yana da juriya, wallahu alam. To wannan ya cikin sifofin Allah, alimin, sannan Allah masani, alimul ghaibi, masanin abin da yake a boye, muqtadir. Muqtadir shi ma sunan Allah ne, shi maqadi sirkin inda malikin muqtadir shi ma yana cikin sunayen Allah. Sami'in basir, Allah mai ji ne kuma mai gani ne. Wahidin kuma guda ɗaya ne, tal mutakallim, shi ma ce ma Allah mutakallim ikhbarun ne an sifa. Allah yana da sifatul kalam, amma bai zo da lafazin suna haka a wani asari tabbatacce cewa ya kira kanshi da suna mutakallim ko manzansa ya kira shi da mutakallim ba, amma sifatul kalam sabita ce. Saboda haka dama babul ausafi ausa min babil asma, babun siffofi ya fi faɗi wajen bayanin siffofi, a iya ambatan abin da ya tabbata a siffar amma ba a ayyana shi a matsayin suna ba kamar yadda ya ara. Muridin, Allah kuma shi ne yake da irada, lima ya jiri alal khalqi min qadar, akan duk abin da yake gudana akan halittu na ƙaddara. Duk abin da yake gudana a duniya ƙarƙashin ƙaddara Allah ne. Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar, Allah ya ce komai mun halice shi da awan da muka mishi na ƙaddararsa. Wannan ƙaddara ta da matakai kala daban-daban. Akwai matakin rubutu na farko da aka yi da Allah ya halicci alƙalami, ya ce mishi ka rubuta duk abin da zai faru. Akwai matakin wato wannan kafin halicci duniya kenan shekara 50,000. Akwai matakin rubutu da Allah maɗaukakin sarki yake ƙaddarawa a yi a dukkan ru'usul sanawat, kowace shekara Allah yana sa a rubuta abin da zai faru a daren ƙaddara. Akwai kuma matakin rubutu da Allah maɗaukakin sarki yake sa a yi a duk sanda za a haifa wani ɗan adam, kowane ɗan adam a mai rubutun nashi fayilolin ƙaddararsa, shi ne za a umurci mala’iku su rubuta bi katabi rizqihi wa amalihi wa ajlihi wa sa'idan aw shaqiya. Sannan akwai kuma matakin rubutu da ake yi na yau da gobe na mala’iku da Allah yake ba su aiki kullum. Sannan akwai kuma matakin rubutu na bayan an yi aikin, Allah ya sa duka waɗannan an rubuta su. Sannan kuma akwai matakin bayan rubutun, sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya nufata, yana da irada, yamhullahu ma yasha wa yuthbitu indahu ummul kitab, idan Allah ya so sai kuma ya bada irada abu. Sannan kuma halittan aikin, wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna, Allah ya halicci ayyukan gaba ɗaya. Sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya bai ma bayi nasu ƙudurar gwargwadon abinda Allah ya huwace musu cikin ƙaddarawarsa. Babi na ƙaddara, abinda ake so da musulmi shi ne ya yi imani da duk abinda aka faɗa na nasoshi, kada ya kutsa a cikinsa. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadithin al-Imamu At-Tabarani, idza dhukira al-qadru fa amsiku wa idza dhukira ashabi fa amsiku, idan an ambaci ƙaddara to kowa ya iya bakinsa, kar ya ce zai yi kutse, domin ƙaddara wani sirri ne cikin sirrorin Allah maɗaukakin sarki wanda bai baiwa bayi wani ilimi na a zo a gani a cikinsa ba, kamar da Imam Bukhari yake faɗi, wallahu alam. Yace wa qawlu rasulin qad tahaqqaqa sidquhu bima ja'ahu min mu'jizin qahirin zahar fa qila lana ruddu ila Allahi amrakum idha ma tanaza'tum litanju min al-gharar yace wa qawlu rasulin wannan atafi ne akan wa hukima fi ma bainana qawlu malik atafi akan shi kuma wa hukima fi ma bainana qawlu rasulin sannan kuma dayan abun yin hukuncin bayan alqur'ani shine zancen manzon Allah kamar yadda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inma utitul qur'ana wa mithluhu ma'a an bani alqur'ani da kwatankwacin irinsa tare da shi ta fuskar karfin hujja da karfin dalili kenan ataraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tajidu aba muku ababan da idan kuka yi ruko da su ba za ku bata ba alqur'ani da sunna saboda kamar yadda ake tahkini farduhu ila Allah to war rasul amaida zance amaida al'amari zuwa ga Allah qur'ani kenan amaida wato al'amari zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sunna sakin to haka an hakanta mana zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qad tahaqqaqa sidquhu wannan annabi wanda gaskiyarsa ta tabbata shi mai gaskiya ne tunda aka san shi tunda aka fara mishi annabta Allah ya masa shaida da gaskiya wa mayin tuqu anil hawa su ma mutanen makka din da suka ki yin imani su ma ba su fasa masa shaida da gaskiya ba fa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimina bi'ati llahi yajhadun haka wannan mawaki amirul shu'ara yake cewa laqibtumuhu amiral qaumi fi saghari wamal aminu ala qaumin bimuttahim inji mallan wannan shauki ahmad shauki yace ku kuke masa laqabi tun yana dan mai tsitsi cewa shine amintacce a cikin mutane dan shi amintacce har abada ba abin tuhuma bane saboda haka gaskiyarsa ta tabbata maƙiya da masoya sun tabbatar da gaskiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi masa shaidar gaskiya masoya sun masa shaidar gaskiya maƙiya ma sun masa shaidar gaskiya duk duniya ta masa shaida Allah Abu Sufyan tun yana kafiri da yaje gun Hirqal aka tambaye shi game da Annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin fa shine cikin manyan maƙiya addinin musulunci amma duk da haka ya tabbatar da gaskiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kara mishi tsira da aminci da daukaka to shine yace wa qawlu rasulin qad tahaqqaqa sidquhu bima ja'ahu wato na abin da ya zakke da shi min mu'jizin na qur'ani wanda yake gagaragasa qahirin wanda ya karya gadan bayan kowa qahirin zahar wato muhaiminan alayhi kenan qur'ani yayi haimana akan komai kuma ya gagaru kowa shi yasa Nabi sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labari kamar da yake cikin hadisin Bukhari da Muslim yace babu wani ma minal anbiya illa utiya aya babu wani annabi sai da aka bashi wata alama da za a gane gaskiyarsa wani annabi a bashi naqatu salih misali wani annabi a bashi wala gadatina Musa 9 ayatin wani annabi a bashi kaza a bashi kaza nabi Isa yana da ayoyin shinta da matatu da sauransu amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wa inna ma utitu wahyan yutla ni ku sai aka bani wannan wahayin da ake karantawa yace wa arju an akuna aktharuhum atba'a ina fatan ni na zama lafi duk sura annaba mabiya domin su da kowane annabi ayar da aka bashi za ta shude da shudewarsa domin ayar tare take da shi ko mun gane nan Musa ya buga sanda ya taba kaza ya kaza da sauransu wanda ba annabi Musa duk ba za a zan su shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ne da yake wanzuwa a bayansa a ci gaba da karantawa shi to da hakan ina fata in fice yawan mabiya kamar yadda Qur'ani ya bayyana haka qarara awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim ashe bai ishe su a aya ba cewa mun so kan maka da Qur'ani da ake karantawa wato babu wata ayar da za a baka da ta dara wannan ayar su ne su jira su gani kamar yadda duk duniya take gani Qur'ani mu'jizarsa ta gagaru kowa ina fata mun gane faqila lana ruddu ila llahi amrakum idha ma tanaza'tum litanju min al-gharar sai an aka ce mana ruddu ila llahi amrakum kuma ishe da al'amarin ku zuwa ga Allah idha ma tanaza'tum yana ishara zuwa ga fana Allah fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila llahi war rasuli idan kun yi ja'in ja akan duk wani abu to kuma ishe shi zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine ma'anan cewa an ce da mu wato ruddu ila Allah kuma yir zuwa ga Allah amrukum al'amarunku idza ma tanaza'tu isan da aka wata jayayya litanju min al-gharar dan ku tsira daga al-gharar wato asara tsira daga tadewa ko tashi daga hanya madaidaiciya ku tsira daga garari wato duk wanda yake so addinin sa ya karfafa hujjar sa ta karfafa gaskiyar sa ta tsaya gam to ya maida al'amarin sa zuwa ga Allah littafin Allah kenan maida al'amarin sa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacciya kenan saboda ka duk wannan abubuwan muna da tsananin bukata izuwa ga sanin su da karantar su da fahimtar su da kuma aiki da su a koda yaushe kuma wannan shine kadai zai sa mu iya maishe da maganganu din zuwa gare su ya ci gaba da cewa awittabi'u ma sanna fihi muhammadun fa ta'atuhu turdi allazi anzala az-zubur au anan da ma'anan wani wato atsafi ne awittabi'u ma sanna fihi muhammadun sallallahu alaihi wasallam sai kuma ku bi sunnar ba wai aure ta takhir da aka sani ba sai kuma ku bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda abinda ya sunnanta wato abinda ya gudana akai tafarkin sa abinda ya rayu akai na addinin sa abinda ya dabi'antu akai na dawamin dabi'ar sa to sai ku tafi akan wannan fa ta'atuhu kaga yi masa da'a turdi allazi anzala az-zubur tana samar da yardar Allah da ya sauka da littafai az-zubur imana al-kutub wa in tatiyuhu ta'at wa in tatiyuhu ta'at in kun ma annabi sallallahu alaihi wasallam da'a za ku samu shari'a da'ar sa abinda Allah yake so a yi kenan man yati rasula faqad ata'a Allah wanda ya annabi da'a to Allah madauki sarki ya da'a saboda haka aka umurce mu da mu masa da'a mu bi sunnar sa mu dace da bin Allah da da'a ga ubangiji faman khalafa al-wahyal مبينا بأقله فذلك فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر فمن خالف الوحي wanda di ya saki ya saba ma wannan wahayi na alqur'ani da sunna al-mubin wanda yake da bayani dalla dalla bi aqlihi ya gabatar da hankalinsa akai ya gabatar da hankalinsa akan abinda yake na wahayi eh fadhaka mar'un qad khaba wannan mutum ne wanda yake ya tade wa kan khasir kuma yayi asara yana daga cikin abinda ya yi yanzu a cikin al'umma shine ganin fifikon hankali akan nasoshi wato daukar hankali a matsayin ma'auni na gane nagartar nasi ko rashin nagartar sa ingancin sa ko rashin ingancin sa salahiyar aiki da shi ko rashin salahiyar sa kararar mutum zai dauki hankalin sa a matsayin shi ne mi'yar ma'auni wanda da shi zai dinga auna abubuwan da hankalin ya karba sai ya karbe su a wanda hankalin ya gaza karba sai ya tunkure su to wannan kuma shari'a kadai suke ma wannan gangancin amma idan abin da ya shafi al'amarin boko ne ko duniya ko wata hanya ko mas'ala ta shafi kimiyya da fasaha to suna iya gazgata hatta abin da ya dara hankalinsu wannan yake na maka cewa masu irin wannan tsananin sun fi ganin girman waɗannan turawa ko nasara ne fiye da alkurani idan turawa suka ce za su yi wani abu sai su ce ai zai yi saboda kimiyya ne ba za su yi mamaki ba ko da ba su ga abu ba amma idan alkurani ya ba da labarin wani abu ko sunna idan ya wuce irin hankalinsu da irin tunaninsu sai su ce ba su yarda ba shi hankali ba ƙarya ba ne kuma falala ce kuma baiwa ce kuma abin alkhairi ne da Allah ya ba mutane don su yi tamyizi don su gane abin da ya dace da wanda bai dace ba don kuma su yi amfani da shi wajen fahimta da haka Allah yake yawan cewa fa atabiru ya ul absar liqaumin yadhakaru liqaumin yatafakkaru da ire-iren su ya aqilun wato ayi amfani da hankalin ayi amfani da sanin ya kamata a fahimci abu amma mutane suna da bambanci a wajen dace da suka yi da hankali ko rashin dacen su akwai mutane wanda suke da kamala ta hankali wanda Allah ya ba su cikakken hankali mai kamala Allah ya musu baiwa da wannan to a sahun farko cikin waɗannan sune annabawan Allah da manzanninsa da sauran salihan bayi waɗanda suke amfani da hankalinsu da taufikin da Allah ya ba su don su fahimci gaskiya. Sannan ku kuma mutanen da suke da qusurun fi uqulihim, suna da wato hankali wanda yake ragagge, IQ din hankalinsu bai cika ba. To waɗannan kuma kowa da gurgudan nasibinsa da Allah ya ba shi na hankali da gurgudan abin da yake iya fahimta. Shi yasa li'anna al-afhama takhtalif, shi yasa bai yiwa kowa ya ji ya zama malami. Kamar yadda misali duk wanda aka haife shi a birnin Yamai, in ya rayu shekara 4 zuwa 5 in dai yana da lafiyayyen abin nan language faculty, kwakwalwar shi da take fahimtar yare, to zai ji yaren da ake ji a garin. Haka ne kowa alhaddin sawa yana ji. Amma inda za a amfani da yaren wajen nuna bajinta ko wajen nuna kwarewa a ilimi ko hankali ba ɗaya yake ba, amma wajen asalin istimalin lugha ɗaya yake. Saboda wannan abu ne da Allah ya sare wa kowa, saboda abu ne na hanyar sadarwa. Amma wani zai amfani da harshen nan ya yi waƙa, wani amfani da shi ya yi azanci ko ya yi magana mai kama zuciya, kowa da gwargwadon zurfin hankalinsa ko iliminsa ko tajribarsa. Saboda hankula sun bambanta, nasibin da Allah ya ba mutane nasu ya bambanta. To a cikin wannan nau'in ana samun da suke yin istifada da hankalinsu, shi ne su gane matsayin hankalinsu, abinda suka gane su gode wa Allah, wanda ba su gane ba su fawwala al'amarin shi zuwa ga Allah. Kamar yadda Allah ya bada labari cewa minhu ayatun bayyinatun hunna umul kitab wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaghun fatabi'u ma tashabaha minhu fitnatu wa ibtigaa'a ta'wil wa ma ya'tawilu war-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi. In hankalinka bai kai irin wancan matakin cikakke wanda Allah ya ba annabawa da manzanni ba, to dole akwai wani kusuri a hankalinka. To idan kana so ka ciriba hankalinka, abinda ba gane ba sai ka fawala al'amarin shi ga Allah, kaka karyata. Ina fata mun gane. Akwai kuma mutane waɗanda kwata-kwata waɗanda ba su ci moriyar hankalinsu kenan, waɗanda Allah bai ba su taufiki na su ci moriyar hankalinsu, to su ne wannan ashabu zaihi din wanda suke karkacewa su bi san rai ko su zaki. Ga wannan shi ke kai su zuwa ga ilhadi ko karyata abubuwa da suke tabbatattu ko yi musu fassara maras kyau da makamanta abubuwan da muke gani kullum ko muke jin labarinsu. Ko kuma kashi na ƙarshe na mutane ta fuskar alaƙa su da hankali suna wanda la uqula lahu, waɗanda saboda ba su da hankali ma a shar'ance sai aka ɗauke musu taklifi. A ciki akwai yara, wasabiyu hatta yahtalib, a ciki akwai mahaukata, walmajnun hatta yafiq, a ciki akwai mai bacci, wanaimu hatta yastayqin. Duk abinda waɗannan suka yi bai cikin lissafi saboda ba su da alatu tamiz. Sannan hatta mata saboda raunin hankalinsu da suke da shi, akwai abin da aka ɗage musu a shari'a, akwai abin da aka musu sassauci, akwai abin da aka ba su dama. Yanzu ka ga in ka ɗauki kishi wannan da mata suke, ai ka lura da kishi kamar yadda Ibn Taymiyyah yake faɗa, duk cikin kishi akwai wani element na hasada. Ko kun gane? A cikin element kuke ce mashi wani wato wani burbushi, haka yake da Faransai element ko? Akwai wani burbushi na hasada a cikin kishi, haka ne? Amma da haka an halasta wa ɗiya mace ta yi kishin da bai wuce na ɗabi'a ba, ba ta da zunubi in ta yi kishi da mijinta ko ta ji haushin ‘yar uwarta ko matar mijinta ko makamanta, ba ta da zunubin wannan ɗabi'ar. Amma namiji ba a ba shi dama ya yi wannan, ya ji haushin ɗan uwansa namiji don Allah ya ba shi wata falala, ba ta manuwa fadalar da ya ba da kuma alabazin. Me yasa aka musu wannan sassaucin? Saboda rangwamen hankalinsu. Haka nan aka musu sassauci cewa idan ana bukukuwa na sallah ko na bukin aure ko wani abu makamanci haka, suna iya yin ɗan sharholiyarsu gwargwadon hali. Amma kaga ai kai namiji ba za a ganka kana wannan sharholiya ai maka kyakkyawan zato ba, ko bai yiwu a ganka geme-geme cikin mata kana rawa, sai dai in ka zama ɗan tabara kamar yadda wasu suka zama a yanzu. Kaga mutum da babbar riga da sunan buki yana ta rawa cikin mata, baya jin kunya Allah, baya jin tsoron idon mutane. Allah ya kyauta. So wannan misali ne mu gane yadda aka sassauta musu mata da yara da masu bacci da marasa hankali, duk an sassauta musu saboda wato rashin hankali a gare su. To haka al'amarin hankali yake, shi ala ce ta tamyizi, amma ba shi ne asalin gaya da ake amfani da shi wajen tantance mai gaskiya ko me ba gaskiya ba. A abinda nasi ya nasanta shi ake dauka matsayin gaskiya, abinda ya kore kuma shi ake korewa, wallahu alam. Yace wa fi tarki amril mustafa fitnatun fadhar khilafan ladhi kad qalahu watlu wa'tabar ko wa'tadir ko watlu wa'tadir. Wa fi tarki amril mustafa, a cikin watsi da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, fitnatun, akwai fitna. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه. ما مالك يace fitna anan kafirci wanda da yake wato saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaji tsoron kada ya bata addinin sa. Fadhar khilafa alladhi qad qalahu, saboda kai watsi da duk abin da ya saba wa abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara, kai watsi da shi. Watlu, kuma ka zama mai karanta abin da ya fada, mai bin abin da ya fada. Wa'tabir, kuma ka zama mai dauka izra, mai lura sosai. At-tilawatu, abin take nufi dama shine ta'ahudul qur'an kama unzil wal amalu bihi, wato riko da alqur'ani wajen karanta shi da aiki da shi kamar yadda aka saukar da shi, ba wai mujarradin zakin karatu ne tilawa ba. Abin da ake tilawa kamar da Allah yake cewa alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati, wanda muka ba su littafi suna karanta shi a kyakkyawan karanta, ko kuma iya abin da ya cancanta a karanta shi, shine a karanta kuma ai aiki. Wannan shike samar da al-ilmu an-nafi, ilimi ne amfani, wanda ya hada siffa guda biyu, shine wato karanta abin da shi ya kamata a karanta, alqur'ani da sunna, da kuma aiki da su kamar yadda magabata suka yi aiki da su. Wa majtama'at fihi as-sahabatu hujjatun wa tilka sabilul mu'minina liman sabar. Yace wa majtama'at fihi as-sahabatu, duk abin da sahabbai suka yi ijma'i akai, hujjatun, to wannan hujja ne. Idan aka bincika, wato bayan kasancewar Qur'ani hujja ne, wa hukima fina fima bainana qawlu malikin, ko Qur'ani kenan. Sannan kuma da faqiqina la ruddu ila Allahi amrukum idza tanazatu, da biyu kenan ko, aw tabi'u as-sunnah, sunne biyu, Qur'ani da sunna. To na uku kuma shine wa majtama'at fihi as-sahabatu, abinda sahabbai suka yi ijma'i akai. Sahabbai bayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun yi ijma'i akan abubuwa da yawa wanda suka zama hujja a cikin addini. Abu na farko shine ijma'in su akan tabbatar da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da ijma'in su akan tabbatar da khalifanci da Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu, da ijma'in su akan tattara Qur'ani wuri guda, da ijma'in su akan yaqan ahlur ridda, suna nan da yawa idan ka koma kamar tafsir irin maratibul ijma' na kamar na Ibn Hazm ko na abinna na al-Awsat na Mundiri da makamantansu, za a gani wato tattaruwan ra'ayinsu da fahimtarsu akan abu guda. To wannan idan suka ijma'i ya zama hujja a addini. Wanda ya zo daga baya ya ce bai yadda ba, kamar yadda Imam Ahmad ibn Hanbal yake cewa, to wannan haƙiƙa faqad azra bil muhajirina wal ansar, ya wulakanta ƙarfin basira da hangen nesa da imanin sahabban nan ƴan Makka da Madina. Yana ganin shi da zo daga baya yafi su tunani, shi da zo daga baya yafi su fahimta, kamar yadda galibin ƴan bid'a, musamman ar-rawafid, ƴan Shi'a suke da wato taurin kai da tsaurin ido wajen warware ire-iren waɗannan ijma'at na sahabbai. Wa tilka, kaga wannan ijma'in, sabilul mu'minina, shine tafarkin muminai, da Allah ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. To wannan shine sabilul mu'mina da ijma'in sahabbai, liman sabar, ga wanda ya tsayaye. As-sabar shine wanda ya bincika, ya zurfi wajen bincike, shine as-sabar bis-sin. Saboda ijma'in sahabbai hujja ne. Waɗannan guda ukun sune al-masadir al-mujma'u 'alayha, kamar yadda malamin mana bayani a jiya, Allah ya saka mu sha alkhairi. Al-masadir al-mujma'u 'alayha fil Islam sune al-Qur'an muhkamut tanzil kenan wa sunnatu sahiha wa ijma'u sahaba wannan duka wanda ake itibari da maganar sa a cikin fiqh ya yadda da hujjiyya ta waɗannan guda uku sauran kuma sune akwai maganganu da yawa akan su kamar yadda aka sani saboda idan sahabbai suka yi ijma'i akan wata mas'ala ta lazimci kowa a cikin musulmi ya bi ta ya aiki da ita saboda sun fi kowa sanin ma'ana alqur'ani sun fi kowa sanin abinda suke so ne masalih na addini su suka halarci tanzil din kuma suka halarci fassara a aikace da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da kuma a maganance da kuma a takarirance wa malam yakun fi asrihim muta'arafan wa jaa bihi man ba'dahum ruddabal zujir wa malam yakun fi asrihim da abinda ya kasance a zamanin sahabbai lam yakun bi kasance muta'arafan abinda aka san shi aka saba ganin shi abinda yake nufi da asruhum shine zamanin da suka rayu su sahabbai to sai mu hada da sauran zamanin wannan da muka ambata a jiya da suka ba su hadisi ibn mas'ud sune khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wadannan al-usur din duk abinda bai zama sananne a matsayin addini a wannan zamanin ba waja'a bihi man ba'da sai wasu na bayan su suka zo da shi rudda za a tunkuɗe shi bal zujir za kuma a yi tsoratar game da shi man arasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun rudda za a tunkuɗe shi sannan kuma za a yi zajar za a tsoratar saboda halaka ce wuta zai kai mutum wannan indai da sunan addini ne mu kiyaye inda sunan addini ne dole sai ya zama an yi shi a wannan zamanin na farko sannan za a karbe shi a matsayin addini amma idan da sunan rayuwa ne manhajin rayuwar mutane to wannan ya bambanta daga wuri zuwa wuri daga zamani zuwa zamani daga jinsin mutane zuwa jinsin mutane to ya rage mu iya bambance menene abin da yake a cikin addini me kuma abin da yake a cikin rayuwarmu a cikin rayuwa babu lazimi sai kai irin na wasu hasali ma abin da ake so da kai kai irin na zamaninka da irin na inda kake rayuwa don guje ma shuhura ففي الأخذ بالإجماع فعلم سعادته كما في شذوذ القول نوع من الحذر من الخطر يتي ففي الأخذ بالإجماع للي أتكي رقو دا إجماع مغباتا فعلم كسني أكوي سعادته أكوي سيرا نكي رقو دا إجماع دا سكي أكوي كاسيرا كما في شذوذ القول كما يندا أتكي فانتررن زنتتكا akwai nau'un min al-khatar akwai hadari ka dinga bin zance wanda yake fandarare shine abin da ya saba ma al-jada abin da ya saba ma tafarki mai kakke idan kana bin shi to lalle akwai yuwar ka fada cikin wata sawarwara wa mu'taridun utruki itimada maqali yufariqu qawla at-tabi'ina wa man ghabar haka wa mu'taridun duk wani wanda yake bujiro da nashi zancen uturki timada maqalihi kayi watsi da dogara da zancen mutumin da ke bujiro da abinda ba shine tafarkin magabata ba wanda zai kawo wata bid'a bid'a a cikin asma'u was sifat ne ko a cikin ainihin wato ibada ne ko a cikin wato kaddara da imani da ita ne da sauran bidoyin da suka zo a cikin aqidu na yan bid'a to duk wanda zai kawo wani abu sabo wanda zai zama yayi itirabi ya bujiro da wani abu wanda ya sabawa zancen wadancan magabatan to wannan kai watsi da zancen shi wanda yufariqu qawla tabi'ina wanda zancen shi yayi barambaran da zancen tabi'ai wa man ghabar da kuma sauran wadanda suka shude al-ghabara kaman wancan tafin na zahabi abin nan fi qawli man ghabar al-ibar ko akan karanta da fi qawli man habar wanda suka shude ko kuma man ghabar wanda suka wuce wa amsalu ahli al-ilmi fi na tariqatan wa aghrazuhum ilman muqimun ala al-athar wa amsalu ahli al-ilmi fi na tariqatan daga cikin mazowa ilimi suwa ne suka fi hanya madaidaiciya wa agrazuhum ilman, suwaye kuma suka fi zurfin ilimi sune muqimun alal athar, wanda suka tsaya akan tafarkin malaman hadisi. Ana kasa malamai zuwa intima'at, wanda suke suna da rassa da yawa. Asali akwai ahlul athar da ahlul ra'ayi, kamar yadda muka ce ahlul athar sune malamai wadanda ilimin su ya dogara da abin da aka cirato na sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan sune irin su auza'i, su imamu zuhuri, su imamu malik, ka gangaro zuwa kan su ahmad ibn hanbal, zuwa kan su imamu al-bukhari, har ka take duk wata wato wani zango cikin karnona wadanda aka san su cewa ilimin su ya dogara ne da al-athar, da hadisi. Wannan su ne ahlul athar, ko kuma ahlul ra'ayi, wanda su ba sa dogaro da hadisi, sun fi dogara da qiyasat, da ka'idoji, a qisa da ka'idoji. Wannan mazhabin asali ya samu tattaruwa da tasowa ne a kasar Kufa. A farkon farkon amari, mutanen Kufa suna da karancin ba'a a cikin hadisi. Mutanen kasar Hijaz, Makka da Madina, su sun fi su ba'a, haka nan mutanen kasar Sham. Da haka sai suka ta yin aqisa, suka ta yin ka'idoji da suke ginawa akai. To wasu ka'idojin sai zama suna sabawa abinda nasu shi suka zo da shi, sai zama ilimin su bai da dasama, bai da maiƙo kamar wancan. Asalin ilimi shine abinda shari'a ta zo da shi a cikin Qur'ani da Sunna, kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mathalu ma ba'athanillahu bihi min al-huda wal ilm. Kaga ya kira shi da shari'a da kuma ilimi, da haka to wannan shi ya bashi afdaliya cewa wa amsalu, mafi dacewa ahalil ilmi fina tariqatan, a cikin malaman ilimi wanda yafi kowa da hanya madaidaiciya, wa agrazuhum ilman, kuma yafi zurfin ilimi, shine muqimun alal athar, wanda ya tsayu akan bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ajhalu man talqa minan nasi mu'jabun bi khatirihi yasghi ila kulli man hadar, yace mafi hadarin jahilcin da zaka gamu da shi a cikin mutane shine mu'jabun bi khatiri, wanda tunanin shi ke burge shi, wanda yake gana abin da yake tunani din, ra'ayinsa din nan, tunaninsa nan wani abin a zo a gani ne, ya rudu da kimar tunaninsa, yana jin shi kwakwalwarsa ko fahimtarsa wani abu ne mai daraja, wani abu ne ainihin wato na a zo a gani. Yusri ila kulli man hadar, kuma yana tsayawa ya saurari duk wani wanda yake surutu. Al-hadar shi ne wanda yake magana bai masa abin da yake faɗa ba, wanda yake cikin magagi ko mai, wato mutum ya ɗauka wai shi yana da kwakwalwa, saboda haka zai iya sauraron kowa kuma ya tsira, shi zai iya karanta komai kuma zai iya tantancewa da kansa, yana ganin kwakwalwar shi da basirarsa ma'auni ne na gane gaskiya da abin da ba gaskiya ba. To wannan babu jahilci kamar wannan, babu mutum da ga murshi a cikin mutane da yake jahilcin mai irin wannan tunanin, wanda yake ganin cewa kwakwalwarsa ta ishe shi ma'auni, saboda haka yana iya sauraron komai kuma ya iya tantancewa a haka din. Yace fa da an ka kaulan nasi fi ma kufita fa ma fi istima'i zaygi shay'un siwa darar, yace fa da an ka kaulan nasi, a hirdinka ka daina sauraron zantutukan mutane, fi ma kufita game da abin da an riga an isar maka game da shi, wato abin da ya shafi ilahiyat, al'amarin da ya shafi Allah madaukakin sarki da sunayensa da siffofinsa da tauhidinsa, abin da ya shafi al-ghaibiyat, abin da ya shafi kabari, ya shafi lahira, ya shafi tsayuwar alkiyama, ya shafi mutuwa, ya shafi sakamako da sira'i da sauran abubuwan da an riga an wadatar maka, da abin da ya shafi addini, an riga an ce maka ga abin da za a yi, ga abin da aka hana. To kar ka ji maganar wani mutum koma bayan abin da Allah ya saukar ko manzansa ya saukar. Fa ma fi istima'i zaygi shay'un siwa darar, babu abin da yake cikin sauraron azzaib, yake cikin sauraron bata karkata, siwa darar in banda cutarwa, zaka ci cutar da kanka ne. Malamai suna buga misali da al'amarin dujal, kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wuni guda yana masahabbai jawabi akan dujal, ya gaya musu dukkanin abin da zai faru, ya ce da ina nan in ya zo sai in ce kowa ya kauce ni zan muku magani shi, ba babu shakka zai zo ne a san da bana da haka in yazo kowa ya gudu kakka saurare shi haga ni dujal wata bata ce wanda tana cikin mafiya girman fitina a duniya amma duk da haka idan ta zo sai an samu masu binta saboda haka abin da yake alkhairi gare ka kar ka bari ka ji abin da yake shubha ce ko musiba ce ko fitina ce kar ka kai kunnan ka kace sai ka ji yana daga cikin musibar da muka samu a kanmu a ciki shine mutane sun fi son jin kumairon nabuwa suna so dai su ji ina aka kwana ina aka tsaya to garin jin inda aka kwana ko aka tsaya din nan sai wata shubha ta makalkale maka a zuciyarka kamar da al-Imam Ibn Taymiyyah yake ga Ibn Qayyim cewa shi ita zuciya kamar soso ne da abin da aka saka mata zai shiga ciki wani ya zauna ya dambare wani ya makalkale wani ya fita ya bar wani tasiri saboda ka karka musawa zuciyarka da jin maganganu na rashin daraja maganganu na rashin ilimi maganganu na fitintunu za ku mutane da dama waɗanda suna nan rike da wasu shibohi ba su yi imani da su ba ko ba su iya warkar da kansu daga cututtukan wannan shibohin ba me ya kai su ga haka saboda sun sanya kunnan su a wurin da ake faɗan irin waɗannan maganganu na batanci ko na rashin hujja ko na bata saboda kai yace ba za ka ga mutumin da ya kai wato irin wannan jahilci ba kuma yake maka nasiha cewa lalle ka guji lokaci ne na'am to lokaci yayi sai mu tashi laqad awdaha ko haka ne laqad awdaha Allahul Karim bi lutfi na yace lokaci yayi wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam